نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا wannan darasi namu na hudu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a yau hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 1437 wanda ta yi daidai da ranar 9 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya a yau insha Allah zamu tashi aya ta 12 a cikin suratul ra'd. Tambayoyi, akwai tambaya da aka rubuto dangane da ta dangame da maganar da wato maganar da ta gabata akan wajibcin yin tadabbur wato zurfin tunani a cikin ma'anonin alqur'ani har na kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar, sananin azaba ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayar bai yi tafakkur ba, bai yi tunani ba. To tambayar shine, shin wannan yana nufin kan cewa kenan duk wanda yake karatun alqur'ani baya yin tadabburi ya saba ma Allah kenan? A'a, wato wannan ba haka hadisin yake nufi ba. Hadisin yana magana akan ita ayar ne. Idan mutum ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratu Ali Imran, to lalle ya kallafa ma kansa yin tadabburi yayin karatun su. Amma sauran alqur'ani shi mustahabbi ne, abun so ne yayin da mutum yake karanta shi ya rinka tadabbur a cikinsa. Amma ba wai yana nufin cewa duk randa ka karanta alqur'ani baka yi tadabbur ba to ka saba ma Allah. A'a, ba haka hadisin yake nufi ba. Amma idan mutum ya karanta ayoyin nan na ƙarshen suratu Ali Imran bai yi tadabburi ba yayin da yake karanta su, to shine wannan narko ya tabbata a kansa. Don haka su waɗannan ayoyi ake bance, wato su ne ya wajaba musulmi yayin da koyaushe ya karanta su ya yi zurfin tunani a cikin ma'anonin su. Ina fata an fahimta rarrabewa tsakanin abubuwan guda biyu. Sai wannan ne yake tambayar cewa shin idan mutum ya saka wando ya wuce idan sawu ya yi harunci, wato akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayyana cewar mutum ya ja tufarsa, ya sanya tufarsa ta wuce wato idan sawu, saban Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la haqqa lil izar fi ma tahta al ka'bayn, wato gyauto, wato shine abin da yake tufafin kasa wanda larabawa suke sawa dan su gyauto suke daurawa. To bisa kiyasin sa kuma haka zalika wando, haka zalika riga, bata da haƙi kasa da idan sawu, bata da haƙi kasa da idan sawu. To malamai suna da wato kauli biyu akan wannan. Akwai wanda suka tafi akan wannan zahirin hadisi cewa duk wanda ya bari tufarsa ta wuce idan sawu, to wannan yana saba ma Allah, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tahtal akabaini fa finna, abin da ke kasan da wato idan sawu yana cikin wuta, duk abin da aka yi narkon ukuba akan sa, to ya nuna cewa aikata shi haramun ne. Saboda haka waɗansu suka tafi akan zahirin wannan hani. Kuma abin da yake ƙarfafa wannan hadisin Sayyidina Umar, lokacin da yake jinya da aka ji masa da aka cike shi a ciki jinyarsa da yayi jinyarsa ta ajali, cikin waɗanda suka shigo za su duba shi akwai wani saurayi ya shigo yana jan tufarsa. A cikin wannan halin Sayyidina Umar ya kira shi ya ce ya kai ɗan samari daga tufarka, fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, yin haka yafi tsoro ga ubangijinka kuma yafi tsafta ga tufarka. To saboda haka suka tafi akan cewa wajibi musulmi kada ya bar tufarsa ta yi kasa. Waɗansu kuma mansaba ta biyu sune suka ce wannan muqayyad ne, an kayyade shi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala, Allah baya kallon wanda ya ja tufarsa saboda takama da fankama da jin da alfahari. Saboda suka ce wanda yayi da niyyar haka shine wa'id din yake a kansa. Kuma suka karfafa shi da cewa sayyidina abubakar saboda siriri ne baya jike wato in ya daure gautansa sai ya rinka sabulewa har yana wuce iyakar da aka fada ya kai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji hadisi yace to ya zai ya rasulullah sai yace anta lasta mimman yajruhu khuyala yace kai baka cikin waɗanda suke yi dan girman kai to saboda haka su waɗansu suka kayyade wanda yake wannan shine kaulin imamu ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya kamar yanda yazo a cikin masailul kausaj cewar wanda yake yi ba da niyyar khuyala ba to shi bai shiga cikin wa'id ba bai shiga cikin wannan narko da akai ba والظاهر متين اهتياب يا تسيا اكن ابن da yake shine wato akai narko akan sa domin muka tsaya muka duba tarihin musulunci zamu ga al'adar musulmi kenan musulmi sun kasance suna yin tufafi wato ba sa jan kasa kuma jan kasa a cikin tufafi dai daga cikin abin da yake karfafa wato madhabar ta biyu cewa ana magana ne akan narkon azaba shine cewar al'adar masu kudi ce dan su jefa wato a wulakanci dan su nuna wulakanci ga marasa shi wani da kyar zai samu abin da zai tufatar da kansa amma kai kuma ka sa tufa har tana jan kasa dan ka sanya ma marashi wato ya rinka jin zafin talaucin sa to saboda haka aka hana kuma mun san al'adar mutanen jahiliya ne al'adar mutanen Rome ne mutanen Rome waɗanda suke sun zo al'adunsu sun shigo har cikin Larabawa saboda zaman su a Syria kowa ya san irin tarihin su zai ga yanda suke jan wato tufafin su a ko a irin wasannin da akan yi na Shakespeare irin su Merchant of Venice irin su 12 Night zaka ga yanda ake nuno su suna jan tufafin su a kasa don nuna kasaita to wannan aka haramta amma wanda yake yi ba da niyyar nuna kasaita ba to shi hani bai shiga ba to amma a idan ba nuna kasaita ba me ma'anar ka sa tufa wanda yake baka bukatar ta kuma muka tsaya muka duba kamar yanda nace al'adar kasar musulmi sun kasance tufafin su ya zuwa ga rabin sawu ku duba ku ga wandunan fulani yanda suke al'adar wandunan fulani kenan domin haka suka taso su ga sunna hatta irin wandunan ku duba ku ga daurin zanin mutanen Yemen ɗan Hadramaut zaka ga ya zuwa ga rabin kauri ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace izratul mu'min ila ansafis saqain wato daurin gautan mu'mini ya zuwa ga wato rabin kauri ne saboda haka ihtiyati mutum kada ka je kai tufa wanda yake za ta zamanto har kana tattake ta kana jin kasa da ita ta wuce idan sawu domin saboda waɗansu sun tafi akan itlaqin da ke cikin hadisin duk da yake waɗansu malamai sun kayyade to idan mutum ya kayyade sai ya bincike kansa dan baka sani ba shedan zai iya zayyana maka cewa ai ba dan girman kan kake ba nan ko ka da wata koyayyen sha'awa ta nuna isa wanda yake Allah zai iya wanda yake za ta iya kirguwa a cikin alkhuyala dan haka mutum ya tsaya a cikin abin da yake zai tsira daga fadawa cikin hani wannan yana daga cikin wato matluq a cikin shari'a sannan wannan yace dan Allah tambaya ta shin ya halitta ayi rantsuwa da wannan surar da ake tafsirin ta kamar yadda hakan ya shahara ga wannan al'umar wato Hausa da Fulani zaka ji wasu idan za su yi rantsuwa sai su ce aradun Allah kuma dubi da tafsirin da kai ya nuna cewa halitta ce ta Allah sannan ina so a taya mu da addu'a samun mace ta gari Allah ya kara mana lafiya amin to abu na farko ita ra'ad in surar kake nufi kace na rantse da suratul ra'ad wannan babu laifi dan suratul ra'ad daga cikin alqur'ani ce tana daga cikin kalmomin Allah fa ana rantsuwa da su domin sifar Allah ne kamar kace ne ka rantse da alqur'ani kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu bi kalimati llahi tammati na ne ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku to ba a neman tsari sai da Allah sai da sifofinsa wannan ya nuna kan cewa kalmomin Allah sifofin Allah ne ana neman tsari da su dan haka za a iya rantsuwa da su to zai in kuma amma kace na rantse da aradin Allah to aradin Allah halittar Allah ce ba a rantsuwa da halittar Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut annab sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru saboda ka ba a rantsuwa da aradun Allah wanda yake abin da yake faruwa a cikin al'umar Hausawa da Fulani na cewa aradun Allah ko kwarankwatsa ko tarnatsa duk wannan yana daga cikin kuskure da kauce hanya a tasirin jahiliya ne wanda ba za ka same shi a wato duk wani ko a cikin al'umar Hausawa da Fulani ba za ka same shi a cikin tsakanin masu ilimi da ɗaliban ilimi da gidajen karatu ba ba za ka same su suna yin wannan ba saboda haka ba a rantsuwa da aradu domin halitta ce daga cikin halittun Allah komai girman ta kamar yadda ba za a yi rantsuwa da rana da wata da taurari ba haka ba za a yi rantsuwa da aradu ba amma za a iya yin rantsuwa da suratul ra'd da haka ma in mutum zai rantse kada ka ce na rantse da aradu ka ce ai ina nufin suratul ra'd tunda an kira ta ar-ra'd akwai ishtibahi kace kana rantsuwa da suratul ra'd ba kace kana rantsuwa da aradu na'am banji ba rantsuwar qur'ani da ake ratayawa eh shi ma wannan yana da asali mun taɓa bayani anan kan cewar yayin da mutum zai rantsuwa a ce ya dora hannunsa akan alqur'ani wato ita rantsuwa abinda ake nufi da ita abinda zai sanya wa mutum tsoro kun ga a Madina a zamanin Imam Malik idan mutum zai rantsuwa an kasance minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙalai suke sawa a kawo shi dan saboda kwarjinin wajen to haka alƙur'ani iyayenmu suna ba mu labari da idan za a yi rantsuwa daga kotun babban alƙali daga layi haka in mutum za a kai shi rantsuwa za a taho da shi zuwa masallacin Juma'a daga layi an sa mai rantsuwa mutum alƙali ya rataye Qur'anin wani tsohon Qur'ani a cikin gafaka sannan a zo da shi a shigar da shi masallacin Juma'a sai an kai shi banɗaki tukuna yayi wanka yayi alwala sannan ya shigo masallaci sannan ayi masa lakanin a ce ka rantse da la ilaha illallah yanda ake faɗan la ilaha illallah din wato mai sanyi tsoro saboda haka idan mutum yana ganin yayi laifi tun a lokacin nan zai ce ya yafe ba zai yi rantsuwa ba wani lokaci ko yana da haƙƙin sai ya ce in dai dan abun duniya ba zai yi wannan rantsuwar ba yana ganin in yayi rantsuwar nan wato wani mummuna zai same shi daga ya fita daga cikin masallacin to wannan rantsuwar babu laifi saboda kamar yanda kaga alqur'ani yayi ishara ga wannan tahbisunahuma min ba'di ssalati fayuqsimani billahi haka Allah ya ce ku tsare su bayan sallah a tafsir aka ce bayan sallar la'asar saboda girman wannan lokacin saboda duk abin da zai sa zai jefa razani akan mai rantsuwa kan ya ji tsoron haƙƙin Allah to abu ne wanda yake matsalu saboda ita rantsuwa ana hukunci da ita a matsayin shaida take in aka samu shaida ɗaya ba za a iya hukunci da shaida ɗaya ba sai an samu shaida biyu to ɗaya shaidar sai ta zamanto rantsuwa kaga abin da aka tsayar da shi a matsayin shaida yana da girma a cikin shari'a to shi yasa ake ihtiyati ake ɗaukan matakai da zai tabbatar ba a yi wasa ba babu rantsuwa sai ga al'umman nan sauran al'umomi suna da magana bisa rantsuwa inda za a ce mutum ka rike hannunka a ce a sa lawyer ya rantsar da kai to shi kuma wannan saboda duk abin da ya bayyana cewa ka yi ƙarya za a hukunta ka yayin da kai wannan to amma akwai ƙaryar da ba za ta bayyana ba amma shi Allah ya sani wanda yake bata wannan sai musulunci shine zai tabbatar da wannan sannan addu'a su ta biyu ta neman mace ta kirki Allah ya yassare maka da duk waɗanda suke buƙatar aure Allah ya yassare musu samun mata na kirki waɗanda za su zamanto ƙurratu ainin gare su su ma matan Allah ya yassare musu samun maza na kirki sannan wannan suna da tsawo sai gobe insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
نعم الله يقول هو الذي يريكم البرق الله شيني وندي كي نونا مكو والكيا خوفا دومون صورة روا yayin da take walka yayin da walkiyar take walkawa walkatawa wato saboda tsoro ga abin da yake zo yake tare da walkiya na wato fadowar aradu fadowar wato kunan tsawa dake cikin ta wa qama'an kuma domin kwadayi kwadayi na saukar ruwa wayushi ushabat thiqal kuma shine wanda yake faran halittar giragizai waɗanda suke masu nauyi wato masu nauyi da ruwa wannan ci gaba ne da bayyana sifofin Allah madaukakin sarki saboda haka wannan ci gaba ne daga cikin ayatus sifat ayoyi na sifar Allah amma nan sai yazo da huwal ladhi maimakon a ce Allahu ladhi saboda kusancin sa da Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha saboda haka daga cikin jerin gwanin sifofin Allah shine Allah madaukakin sarki shine wanda yake nuna muku walqiya domin ya tsoratar wato walqiya tana da wato Allah madaukakin sarki ya sanya mata sifa guda biyu sifar tsoratarwa do sifar tsoratarwa ga abin da yake zuwa na as-sa'iqa na ar-ra'd na wato aradu shi tace tsawa domin walqiya daga an yi walqiya ka san abin da zai biyo baya sai tsawa to kuma tsawa wato abu tsoro ce ga wanda yake ga wanda musamman ga matafi yayin da yake cikin halin tafiya saboda ka walqiya abata da hankali ce musamman ga wanda yake suke cikin halin tafiya domin wanda yake cikin halin tafiya bashi da wanda bashi da wajen fakewa ruwa zai sauko zai masa duka wata kila tsawon nan ta same shi yayin da yake waje musamman ita tabi'ar tsawa yayin da kaje kace zaka fake karkashin bushiya to lokacin ne ka fusa kanka cikin hadari domin duk abin da yake sama to yafi samun hanyar da walqiya za ta fadi da tsawa za ta fado ta kansa ta kona shi saboda haka yayin ma da mutun yake waje in ana ruwa ana walqiya kamata yayin mutun ya nisanci dogayen gininnuka da kuma bishiyoyi da irin falwaya din nan domin su ne ba wuya wato tsawa ta zo wajen ta fado ta kona mutum saboda haka wanda yake waje walqiya mai tsoratarwa ce mai razani ce a gare shi da wanda yake halin tafiya wanda yake cikin teku da wanda yake cikin teku yana ganin walqiya hankalinsa zai tashi ko a yanzu ne a cikin jirgin sama kana ganin walqiya wato zaka ji ma matukan jirgin sama suna cewa a daura belt saboda ba san abin da halin da za a shiga ba sai Allah kawai kuma amma kuma a lokacin da take mai razanarwa ce kuma mai kwadaitarwa ce ga wanda suke zaune gida suna zaune a cikin gida suna ganin walqiya suna murna Allah ya kawo ka baba uban kowa haka zaka ji yara da ana fada ko daga an ga walqiya ruwan sama zai sauko kenan kaje ana fadan haka saboda wannan kwadayi ne cewa kasa da take kashe ga ruwa nan zai sauka saboda haka ka duba wannan hikima ta Allah jalla wa ala abu daya ne amma yake sanya tasiri wanda yake mai kishiyar juna yayin da waɗansu suke razana daga gare shi waɗansu kuma murna suke marhaban suke yi kwadayi suke yi to wannan sai Allah shine zai iya yin wannan wayushi ushabat thiqal kuma Allah yana farar halittar giragizai wanda ya nuna kan cewar wato shi girgije halittar sa faruwa take yi wato ta tajaddad tana sabuntuwa koyaushe domin yadda Allah yake halittar girgije abu ne wanda yake mushahad iska na bugawa tana bugawa tanan sai kaga nan da nan sai kaga girgije ya tashi daga wato daga tiriri na ruwa dake kwance a ƙasa a cikin kududdufai da tekuna da koguna haka zaka ga Allah ya halici girgije kuma ya sifanta su da cewa afiqal masu nauyi yanda zaka ga girgijen yake tafiya kai kanka zaka san cewa ya nauye da ruwa wato ne ma yake kawai ya sauke wannan nauyin nasa to wannan wato halittar Allah ce wanda a cikin sa akwai bayyana girman kudura Allah da kuma rahamarsa yanda zaka ga yayin da ana ganin girgijen nan a sai kaga an soma bishara saboda an ga kamar yanda Allah ta'ala yake cewa fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha duba kaga wato gurabun ayo gurabun rahmar Allah yanda Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta to wannan rahama ce ta Allah da yake ma bayinsa babu abin da ya isa ya shayar da halittar Allah baki ɗaya in ba Allah ba babu wani abu wanda yake za a yi dukiyar kasa a ce ita ce dukiyar duniya gabaki ɗaya ta hadu kanta shayar da halittar Allah ta ba ma halittar Allah arziki baki ɗaya ba za su iya ba amma Allah madaukakin sarki shi zai saukar da ruwa wato mutane su sha dabbobi su sha kwari su sha kifaye su sha wato tsirrai su ma su sha kai hatta abin da baka gani irin su amiba din nan irin su paramecium da su bacteria dukkanin su sha da wanda ka sani da wanda baka sani to sai Allah shine yake yin wannan akwai wadansu kwari ana yin ruwa sai kaga sun zo da kuka neme su ka rasa amma daga an yi ruwa sai kaga sun zo yanzu ga su irin su gine din nan za ka ga daga an yi ruwa za ka ga sun zo sun so madamin mutane in saboda kai da ina suke amma ana yi sun kenkeshi saboda rayuwa ta zo musu to a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane to sannan sai Allah ta'ala yace wayusabbihu ar-ra'du bihamdihi ar-ra'du wato tsawa tana yin tasbihi bihamdihi da godiya ga ubangijinsa da godiya gare shi suna yin tasbihi shine wato ra'du yana cewa subhanallahi wa bihamdihi yana yin tasbihi ar-ra'du wato tsawa tana tasbihi da godiya ga Allah shine cewa subhanallahi wa bihamdihi wal mala'ika suma mala'iku suna yin tasbihi da godiya ga Allah min khifatihi suna yin tasbihi da ra'du din da mala'ikun duk suna yin tasbihi shine tsarkake Allah min khifatihi daga tsoron Allah wato saboda jin tsoron Allah suke tsarkake Allah wato idan waɗannan halittu na Allah su ma tasbihi suke yi da wanda yake kuke gani ko yake sa muku razani ita ce tsawa da wanda ba ku gani sune mala'iku duk tasbihi suke yi wayursilu sawa'iq kuma Allah yana furo da as-sawa'iq ita ce wuta wadda take fitowa daga cikin girgije yayin da akai walqiya wadda take fitowa tare da tsawa wannan wutar fayusibu biha man yasha sai ya samu wanda yaso da ita ta kona shi sune wato kafirai wanda Allah ya nufi ya azabtar da su fayusibu biha man yasha ya same su da ita wa hum yujadiluna fillah alhali kuma su kafirai suna yin musu da annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin Allah suna karyata shi wa huwa shadidul mihal alhali ko Allah shine mai tsananin karfi ka duba dan tsananin karfinsa waɗannan halittu suna yin tasbihi dan tsoro gare shi saboda cikakken sani gare shi to a cikin wannan akwai tsoratarwa ga bayin Allah kan wannan abin da yake ba ku tsoro ita ce ra'du tsawa ita kanta tsoron Allah take ji saboda tsoron Allah da take ji tana cewa subhanallahi wa bihamdihi tana tasbihi ga Allah to dan haka ta yaya za ku rinka tozarta umarnin Allah ta yaya za ku rinka ta yaya ba ku ganin girman Allah haka zalika mala'iku su ma suna tasbihi da godiya ga Allah tasbihin mala'iku da godiyarsu ga Allah shine subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalam zancen da yafi komai falala mustafahu Allahu li mala'ikatihi zancen da Allah ya zabe shi ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi cewa subhanallahi wa bihamdihi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana daga cikin zikirin safa da yamma musulmi ya rinka subhanallahi wa bihamdihi sau 100 subhanallahi wa bihamdihi sai ka zamanto kana koyi da mala'ikun Allah to ka ji ra'du ma tsawa ita ma wannan take yayin da ka ji ta yi wannan tsawar to tasbihi take ga Allah dan haka wanda daga cikin malaman tafsiri yace dan haka wanda yake ambaton Allah ba za ta kona shi ba domin yana yin abin da ita ma abin da take yi kenan wato sun yi insijami sun samu wato abin da ake ce ma equilibrium sun daidaita da juna sun san juna sun zamanto ahali saboda haka ba za ta kona shi ba shi yasa aka ruwaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tasbihi yayin da suka ji karar arabi karar tsawa Abdullahi dan Abbas kamar yadda yazo a cikin Adamul Mufrad na Imam Al-Bukhari idan yaji tsawa sai ya ce subhana man sabbahta lahu sarki ya tabbata ga wanda kai tasbihi gare shi kai ra'ab kai tsawa Abdullahi ibn Zubair kuma in yaji tsawa duk zancen da yake sai ya kawai sai ya shiru sai ya ce wai yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu subhana alladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi tasbihi sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ar-ra'd tsawa take yin tasbihi da godiya gare shi da mala'iku a cikin tsoron gare shi sannan ya ce innaha lawa'idullah lawa'idu shadid li ahli al-ard hakika ita tsawa razani ce mai tsanani ga mazo ga ma'abuta kasa wato Allah yana ban tsoro da ita kuma hakika abin tsoro ce ni da abin tsoro ce ko ga wanda yake zauna a gida in yaji kururuwar kusan akwai al'umma da Allah ya halakar da su da ƙara as-saiha wanda aka saukar ma mutanen Annabi Salih ta mudawa kururuwa ce suka ji tsawa ce suka ji tai mala'ika Jibril wanda wannan tsawar ta haukata su akwai mutane da tsawar aljani za su ji wanda wannan tsawar aljanin ta buga musu kai ya zama to kan cewa sun haukaci to ballantana tsawar mala'ika Jibril saboda haka abin tsoro ne da ya wajaba mutum ya nemi amincin Allah yayin da ya ji ta hanyar yin tasbihi a gare shi kuma wannan ya nuna cewar wanda kuke jin tsoro to shi kansa tsoron Allah yake ji ita tsawar da kuke jin tsoro take sa muku razani kuke tsoron za ta halaka ku to ita kanta ta miƙa wuya ga Allah miƙa wuyanta ga Allah yana bayyana a cikin tasbihin su haka zalika mala'iku halittar Allah ne masu girma amma su kansu tasbihi suke da godiya ga Allah saboda tsoron Allah jalla wa ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqatis sama ta yi kugi wa haqqa laha an ta'ib ta cancanta ta yi kugi ma minha mawdi' shibri babu wato babu makani wanda yake na dani daya daga babban dan yatsa zuwa karamin dan yatsa illa wa fihi malakun sa'id wa fihi malakun qa'im aw raki aw sajid fa ce akwai mala'ika yana tsaye ko yana mai ruku'u ko yana mai sujada ga baitul ma'mur daki ne wanda yake a saman ka'aba kullum mala'iku 70 za su yi tsawafi kewaye da shi sannan su shiga cikin sa ba za su sake fitowa ba har abada sannan kashi gari waɗansu 70 su fito wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunonin ubangijinka sai shi to sannan wai ku ganin kan cewar za ku cuci Allah da wani abu dan ku ba ku yi masa tasbihi ba waɗannan duk tasbihi suke ga Allah waɗannan ba su ishi Allah ba idan Allah yana neman wani abu ne a cikin ibadar bayi to da su da ku in an hada duk idan ba ku yi ba zai rage Allah da komai ba saboda shi mawadaci ne da kansa jalla wa ala amma da yace ku yi dan kanku ne amfanin dan kanku ne to idan waɗannan halittar na Allah sun yi sujada to menene za ku rinka ganin kan cewar kun hana Allah dan kun ƙi sujada gare shi me za ku hana shi bayan ga su halittarsa waɗanda suke sun fi ku kun san kuma sun fi ku din dan da ba su fi ku ba da ba za ku ji tsoro ba da mutum bai san cewar arabu ta fi shi ƙarfi ba da ba zai ji tsoronta ba ma kuna jin tsoronta to ita kanta ta sallama ta miƙa wuya ga Allah to an ce wannan ayar ta sauka ne akan waɗansu mutane guda biyu Amir ibn Tufail da Arbad ibn Rabi'a suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin mutanen Najd suka ce za su musulunta kuma in sun musulunta duk mutanen su za su musulunta amma suka sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi shi Amir ibn Qufayl ya ce sharadin sa shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya al'amari a hannunsa zai kasance to shine zai zamanto shugaba shi zai zamanto a matsayin shugaban addinin shugaban musulmi shugaban al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amari na Allah ne yana ba mu wanda yaso bazan maka wannan alƙawari ba sai yace to da sharadi mu raba kasa biyu burane naka ne ni kuma daji nawa ne mu raba mulkin biyu kai kana da burane ni ina da ƙauyuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ce ba zai yi ba sai ce to in ku baka yadda ba zan zo maka da dawaki da kuma wato sojojin kasa waɗanda suke koge mu ba su da shi samari majiya karfi da koge mu ba su da shi shine sai yace Allah zai tsare ni daga gare ka to da yaga ba su samu abinci ba sai suka zo suka yi da daddare sai suka ce kaga abin da ya kamata tunda ba mu samu manufan mu ba zan dauki hankalin sa da zance ina dauki hankalin sa da zance ta gaban sa kai kuma ta bayan sa ka sare masa wuya suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna neman izini suna son su kebanta da shi da magana annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya fuskanci Amir ibn Qufayl ya nemi magana shi kuma Arbad ya koma ta baya sai sa hannunsa akan takobin sa sai hannunsa ya makale ya kasa zaro takobi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya sai ya ganshi sai ya ce me kake nufi kai yace ba komai yace Allah ba zai sallada ka akai na ba wato Allah ba zai baka iko akai na ba to sai suka silale suka tafi to suna fita daga Madina sai walkiya sai tsawa sai kunan Arabi ya fado ya kona Arbad ibn Rabi'a ganin haka Amir ibn Qufayl ya fita a guje sai wani makoko ya fito masa a wuya yana neman tsira daga wannan aradun kashi ma ya fado masa ya kare a gidan wata mata yar Banu Salul ana ce mata wato Saluliya yar dangin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul har akan haka ne yake wani waka cewa gashi zai halaka a gidan Saluliya a haka din anan ya halaka Allah ya kashe su saboda irin mummunan shirin da suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kissar akwai fa'ida mai girma cewar duwan ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da sha'anin al'amar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar mataimaka amma mataimakan in za su zo a bisa sharadin Allah da manzansa ba a bisa sharadin su ba kaga waɗannan suka ce za su taimaka masa amma da sharadin me al'amari zai zamanto nasu ne yace al'amari na Allah ne suka ce to mu raba mulkin biyu ai suna da mulki watakila wani inda ba duniya ne sai ce to shikenan wannan ai akwai maslaha a ciki watakila daga baya zai gane sai nasa din ma duk sai mu kwashe bar ra'ayi a karba a'a dan in za ka shiga cikin al'amari ka shige shi bisa bayyana da sharadin ka ba da sharadin wani ba to wannan darasi ne babba da kuma yanda mu duba mu ga yanda Allah yake kare manzansa sallallahu alaihi wasallam da tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tawakkali ne zai sa ya kebance da waɗannan waɗanda bai aminta da su ba amma yayi tawakkali ya fuskance su to sannan ko mu duba mu ga yanda Allah madaukakin sarki yake kare manzansa to an ce ayar akan wannan ta sauka wa yursilu sawa'i Allah yana saukar da tsawo wato wuta mai kuna a cikin aradu fa yusibu biha man yasha ya samu wanda yaso da ita amma tare da haka wa hum yujadiluna fillah kafirai suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah suna jayayya a cikin haƙin a cikin kadaitar Allah da bauta alhali ko ikon sa ya nuna kan cewar shine yake da iko da ba wanda yake da iko kamar nasa dan haka yayi wajaba wannan ya sanya shine macancanci da aka daita shi da bauta jalla wa ala to sana Allah ta'ala yace alhali ko shi Allah huwa shadidul mihal. Al mihal dinnan an ce shine wa huwa shadidul quwwa, shine mai tsananin karfi. Ka duba ga tsananin karfin Allah. Allah madaukakin sarki yana abubuwa da wasidar halittarsa, kuma yana abubuwa ma ba da wasida ba. A lokacin sai Allah ya halicci sababi wanda da shi zai tabbatar da al'amarin sa. Domin sababin Allah ba shi da iyaka. Hanyoyin Allah ba shi da iyaka. To shine shadidul mihal, waɗannan sai daga cikin sunayen Allah. Shadidul mihal. Saboda haka kun ga amma ku cikin asma'ullahil husna 99 wanda Tirmidhi ya kawo, kaga babu wannan. Amma kuma sunayen sai yana daga cikin sunan Allah. Shi yasa malamai suke cewa waɗannan sunaye da aka kawo, wannan ziyadar bata inganta ba. Ba sune asma'ullahil husna haqqan ba. Amma waɗansu kowa ya yi ijtihadi domin Allah maɗaukakin sarki ya bamma kansa sani. Domin me? Domin duk wani suna kyakkyawa da aka ce na Allah ne, kai ƙoƙarin sanin sa. Dan baka sani ba yana cikin 99 ko baya ciki. Ba wai an ce 99 ne kadai ba, amma akwai waɗansu 99 da in ka haddace su zaka shiga aljanna. To wannan yake sanya kai ƙoƙari wajen sanin sunayen Allah gabaki ɗayan su wanda ambaton su yazo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin Mustadrak na fatawa yayi kokari ya kawo shi a nasa fahimtar waɗannan sune asma'ullahil husna guda 99 ne. Ya bibiyi al-Qur'ani da sunna ya kakkawo sunayen. Kaga kamar su sari'ul hisab. Kaga baya cikin waɗannan. Kamar wannan shadidul mihal. Suna ne amma baya ciki. Amma gashi yana cikin al-Qur'ani. Saboda haka idan mutum ya bibiya al-Qur'ani irin waɗannan sunayen da Allah yake kawowa, mutum ya kiyaye su, ya san su, ya rinka roƙon Allah da su, sai ya zamanto har Allah ya sanya shi ya dace da tara waɗannan 99 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Allah ya sanar da mu su, ya ba mu ikon kiyaye su. Sannan Allah ya ce lahu da'watul haq, addu'a ta gaskira na gaskiya ga Allah yake shi kadai. Wato Allah madaukakin sarki shine yake da kira na gaskiya. Me yake kira na gaskiya? La ilaha illallah. Babu kalma da tafi wannan gaskiya. La ilaha illallah. Babu kalma da tafi wannan gaskiya. Shi yasa take da girma a wajen Allah. Kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce kalmar da tafi kowace da bafi alkhairin abin da ya fada shi da annabawa gabanin sa. Domin ita ce haƙƙan kira na gaskiya, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Akwai kamar Allah, akwai wani almajiri wanda har yanzu ina tuna yanda yake bara da shi. Maganarsa tana shiga jiki in ka ji. Abinda kawai yake cewa a Kaduna na ganshi wata ran a hanyar kasuwa, cewa yake babu kamar Allah, babu kamar Allah. Abinda kawai yake faɗa kenan, babu kamar Allah. Duk wanda ya ji wannan magana, ka ji yanda yake faɗa, za ta ratsa jikinka. Domin kalma ce ta gaskiya, babu kamar Allah. To shi yasa Allah ce lahu da'watul haq, kalma kira na gaskiya na Allah ne. Walladhina yad'una min dunihi, waɗanda kuma suke kira koma bayansa ba Allah ba, waɗanda wato duk kafirai suke kira su ne gumaka. In la yastajibuna lahum bi shay, ba sa amsa musu da komai. Illa ka basu da kafaihi, misalin su bai kasance ba face wanda yake miƙa hannunsa ilal ma'i ya zuwa ga ruwa, liyabluga fahu, domin ya isa zuwa bakinsa. Wama huwa bibalighi, shi ko ba mai isa zuwa bakinsa bane. Wama du'aul kafirina illa fi dalal, kiran kafirai da addu'a su ga gumakansu bai kasance ba face cikin bata da halaka. Wato wanda duk ake kira ba Allah ba, misalin sa kamar misalin mutum ne da yaje gefen rijiya, kamar yadda Sayyidina Ali ya fassara wannan ayar, yace kamar mutum ne yaje gefen rijiya ya miƙa hannunsa cikin rijiya yana cewa ruwa zo, ruwa zo, wai yana so ruwa ya zo ya shiga bakinsa. Ina zai zo? Illa ka basu da kafaihi ila alma'i liyabluga fahu, yana cewa zo ruwa bakina. Wama huwa bibalighi, ba zai taba isa ba, da zai rayu ya gama anan sai dai kishi ya kashe shi. Saboda haka ina amfanin addu'ar tasa? To shine wama du'aul kafirina illa fi dalal, addu'ar kafirai a cikin bata take. Saboda haka duk waɗanda ake sanya su suna yanka dan tauri, bakin dan tauri, su je su samu bakin sa, bakin rago, su samu idan mutum, ko su samu nonon mace, ko su yi wani abu wanda shedanu aljanu da bokaye suke gaya musu wallahi la yajibuna lahum bi shay ba sa amsa musu da komai ba abin da yake yi ba abin da yake ci baya ci baya mutane ba sa gane cewa baya ci sai an gama tatsar su an raba su da Allah an raba su da imani an raba su da wato mutuntakar su ma sun yi aika akwai wanda zai je yaje sa dauko yaran mutane wanda zai rinka tura mutane makabarta duk su rinka waɗannan abubuwa da akan biyan bukatar su sai sun gama tukuna sun tabe sun ga bukatar tasu bata biya ba kafin su bar duniya sai sun gani sannan su zo suna cewa suna yin da na sani in ba su tuba ba da na sanin ba zai amfane su ba saboda haka mu Allah ya mana gata yake gaya mana duk surkulle ne wato babu abin da yake rusa canfi da surkulle da wato yake rusa ma matsafa kasuwa irin waɗannan ayoyi na Qur'ani matsafa makaryata ne bokaye makaryata ne ba sa mallaka komai kuma da su da aljanun nasu da gumakan nasu ba sa amsa komai ga mai kiran su addu'ar su a cikin bata take shine abin da Allah ya tabbatar mana a cikin wannan saboda haka mu farga mu riko da tauhidi mu watsar da shirka duk waɗanda suke kira da shirka suke kiran mutane zuwa ga shirka domin biyan bukata to waɗannan sune waɗanda suke al'ada su addu'a su a cikin bata kuma kada ku dauka kan cewa waɗansu ne suke yi har yanzu ana yi kullun zaka ji wani sabon barawan ya fito kullun zaka ji wani sabon wato dan damfaran ya fito musamman a wannan gari namu saboda an san mutane sun yadda da addu'a to amma sai a zo musu kuma ba za su taba zuwa maka da surar cewa su wato bokaye bane a za su zo maka da kan cewa suna da sirri gare su suna da lakani ko suna da wani ruhani duk inda ka ji ana wannan to ana so a raba ka da Allah ne ana so a dan a kai ka wajen matsafa ne bokaye waɗanda suke wato manya-manyan makaryata manya-manyan masu laifi wailun likulli affakin afi haka Allah ya kira su tsananin azaba ga dukkan babban makaryaci mai tsananin mai girman laifi zaka same su da girman laifi akwai waɗanda za su ce sai ka je ka kawo musu matarka sun yi zina da ita kuma ka ga mutum ya bi su kuma matar ma ta bi saboda suna neman abun duniya duk akwai waɗanda suke wannan akwai waɗanda yake sai sun ce maka ka rinka zuwa masallaci amma da sharadin ka je masallaci da janaba sai ka yi janaba sannan ka zo masallacin kuma ai sallah da kai kana da janaba duk dan me wai dan ka samu biyan bukata sai sun tabbatar kai ma Allah ta waye ka kangare ma Allah sannan kuma duk abin da kake nema la yastajibuna lahu bi shay ba za su amsa maka da komai ba wama du'aul kafirina illa fi dhalal na'am
إِنَّ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
sannan Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wa man fi wal ard walillahi yasjudu man fis samawati wal ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa yana sujada ga Allah kadai tau'an yana masu wato suna masu biyayya wa karhan bisa kuma suna masu wadansu suna yi bisa suna masu biyayya kuma bisa tilas wa zilaluhum haka zalika inoyinsu su ma suna sujada ga Allah bil guduwi wal asal da jijjifi wato da safiya wal asal da kuma yammaci wato idan ku kun ki sujada to duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa duk suna sujada ga Allah in kuma ku kun ki yin sujada to inuwoyin ku suna sujada ko ka ki ga inuwar ka nan tana tafiya a kasa baka isa ka ce kar ta kwanta a kasa ba baka isa ka ce kada ta kwanta ba ma kan sujada take ba a kwance take gabaki daya ka san irin mike wannan ta yarbawa ko gaiso nan da ake flat din nan to suna wanda inuwar ka take ma Allah yafi wannan ballantana sujada da aka ce ka sa goshinka kawai zaka sa to jikinka gabaki daya ya rusuna ma Allah yau inda Allah ya so ba sai Allah ya jikinka ba na silver ko ya jikinka na crystal na kaskan kwaro yanzu tangaran inda jikinmu na glass ne zai zami inuwa eh ku ga mu inda jikinmu na glass ne din rana ta biki glass zai inuwa ba sai dai kawai ka ringa ba za ka ganshi a kasa ba ko kuma da Allah yayi kasa ka zaman to glass ce inuwa za ta fada a kanta ba za ta fadi ba amma sai Allah yayi jikinmu yanda is yanda haske ba zai iya ratsa shi ba yanda dole yayi inuwa in yayi inuwa dole ya fada kasa kuma yayi kasar za ta iya karbar inuwa dan ya nuna mana aya domin da Allah ya so sai ya halittar daban yanda zai zaman to kan cewa inuwar mu ba za ta yi sujada ga Allah ba amma a wurare daban haka Allah ta'ala ya ambaci sujadar inuwa wallahi yazidu man fis samawati aw lam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu dhilaluhu bil ghuduwi wa yatafayyu dhilaluhu sujadan lillahi wa hum dakhirun alam tara anil yamini wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun wallahi yazidu man fis samawati wa ala yani ayan na fadi daga farko awalam yaraw awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in bas gani ba abinda Allah ya halitta na halittunsa yatafayyu dhilaluhu inoyinsu wato suna fai suna karkata bilghudu yatafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'il sujadan lillahi ta gefan dama da kuma ta gefan hagu sujadan lillahi suna masu sujada ga Allah wahum dakhirun suna masu kaskanci alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila baka ga ubangijinka ba yanda ya tsawaita inuwa yana inuwa tana karuwa tun tana doguwa ta zaman to kadan sannan ta ringa karuwa a hali wato a cikin hali daban-daban kake ma Allah sujada to idan ka ki sujada ga Allah ko ka so ko ka ki inuwar ka tayi to ballantana kuma ga sunan waɗanda suke sujada ga Allah tau'an suna masu biyayya sune mu'minai a cikin wannan akwai yabo ga mu'minai da kuma mala'iku wallahi yazidu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun da Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa yake sujada na dukkan dabba da kuma mala'iku dukkan dabba wato suna sujada ga Allah bisa da'a shine bin umarnin Allah to wadansu sun fassara sujada cewa wato sujada ce da Allah ne ya san hakikaninta kamar tasbihin tsakonkwani wanda Allah ne kadai ya san ma'anarsu ko kuma Allah ne kadai yake jiyar da wanda ya so tunda wato tasbihin su hakika ne sai dai Allah bai bamu yanda zamu ji ba amma kaga sun zo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tasbihi ya jiyar da sahabbai tasbihin su saboda haka hatta sujadar ma sujada ce ta hakika sai dai kamar yadda Allah ta'ala ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku fahimta tasbihin su ba za mu fahimci yaya suke sujadar ba amma na inuwar su gashi nan muna fahimta akwai kuma wanda suke sujadan nan mala'iku wanda yake ba ma ganin su amma Allah ya ce mana su ma suna sujada ga Allah akwai kuma wanda suke sujada waɗannan sune wanda suke sujada tau'an wa karhan bisa dole akwai kuma wanda suke sujada ga Allah tilas shine masu sallah dole ne kowa a cikin halitta sai ya sallama ma umarnin Allah sai ya bi Allah ga rana nan ga wata duk suna sujada na'am eh a cikin suratul hajj ba na'am duk halittar a cikin suratul hajj aka ambata su tun daga rana da wata da taurari da bishiyoyi duk wani abu dai wannan ayar mai gamewa ce tun da nan kaga ta ce walillahi yasjudu man fis samawati man gami hankali kenan dukkan bayi da ke cikin sammai da kuma waɗanda ke bayan ƙasa suna sujada ga Allah a suratul nahl kuma yace walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ika yace ma duk abin da ke cikin sammai da ƙasa wanda ya hada mai hankali da mara hankali abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na dabba da mala'iku duk suna sujada ga Allah saboda haka da masu hankalin da marasa hankalin duk sujada suke ga Allah saboda haka a cikin wannan yana daga cikin wurare da ake sujada guda 15 a cikin Alkur'ani Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin sujada anan menene hikimar dan mu zamanto wato mun dace da halittar sammai da ƙasa masu sujada ga Allah ya zamanto kan cewa mu'mine mun shiga cikin wanda muke sujada ga Allah din tsau'an mu ma mu shiga cikin tsarin Allah na cewa duk halitta suna sujada ga Allah tur da wato asara ta tabbata ga wanda bai taba sanya goshin sa ƙasa ya sujada ga Allah ba ka taba tunanin halin wannan wanda bai taba sanya sujada goshin sa a ƙasa yayi sujada ga Allah ba wani irin mutum ne wannan wannan zai nuna maka bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba ba kadan bane kuma wanda ya nuna mana mumini yana da alfarma duk wanda zai sa goshin sa a ƙasa ka karrama shi dan ba kamar sauran mutane yake ba ya dace da nizamin Allah da tsarin Allah jalla wa ala saboda haka kada ka keta alfarman mumini na'am
wal mawwa samawati wal ardi qulillah qul afattakhtum
Allah ya ce qul man rabbus samawati wal ard ce ne musu ya rasulullah wane ne ubangijin sammai da ƙasa wato mahalicin su mai jibintal al'amarin su qulillah ce ne Allah ne wato tambayar ba amsa ake so aji ba tambayar so ake a janyo hankalin su ga wannan babbar tambaya wane ne ubangijin sammai da ƙasa an san su kan wato kace Allah domin su kansu haka zasu ce sun san babu mahalicin sammai da ƙasa in ba Allah ba qul afattakhtum to ce ne shin kun riki min dunihi awliya kun riki awliya a wato waɗansu ababan giji majibintan lamari waɗanda kuke bauta ma min dunihi ba Allah ba la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗanda ba sa mallaka ba su da kudura akan kawukansu na amfani wala cuta wato ba za su iya amfanin kansu ba ba za su iya cutar kansu ba amma ku dauke su majibinta waɗanda kuke ibada a gare su to za ku yi haka ku abinda za ku rika kenan menene hujja menene hankali bayan su ku bar ubangijin da yake da shine mahalicci majibinci na sammai da ƙasa ku koma zuwa ga wani wanda yake bashi da ikon ya tafi kama kansa komai na amfani wala cuta wannan shine sifar gumaka duk wani wanda ake bauta ma ba Allah ba ajizi ne ma'anar ajizi bashi da kudura domin al-milk da ake nufi anan al-qudra ake nufi la yamlikuna li anfusihim ai wato la yaqdiruna ala anfusihim ba su da iko akan kawo kansu na amfani ko cutarwa il hal yastawi al-a'ma wal basir ce ne musu shin makaho da mai gani suna daidai am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ko ko duffai da haske suna yin daidai am ja'alu lillahi shuraka ko kuma sun sanya ma Allah iyayen giji ne khalaqu ka khalqihi da suka yi halitta irin halittar Allah fatashabahal khalqu alaihim sai halittun suka yi kama da juna a gare su suka kasa gane wane ne na Allah wane ne ba na Allah ba wanda har ya sanya su suke ganin to wanda tunda wanda ba Allah ba ma yayi halitta ya cancanci bauta saboda haka tunda mun kasa gane wane ne na Allah wane ne ba na Allah ba bari mu hada mu bauta ma Allah mu bauta ma gumaka tunda gumaka su ma sun yi halitta Allah ma yayi halitta duk ibada sai ta fada kan kowanne daga cikin su tunda kowa mahalicci ne to abin haka ne akwai gumakan sun yi halitta irin halittar Allah da har halittar suka zamanto sun yi kama da juna sun rikice akwai abin da yake kama da halittar Allah da har zai kawo maka rikici? Sai Allah ya ce kulillahu khaliqu kulli shay, ce ne Allah shine mahaliccin dukkan komai, wa huwa alwahidul qahhar, shine Allah makadanci mai rinjaye mai galaba ba wanda ya gagare shi. Ku duba ku ga yanda Allah ya ta kawo kul 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 a cikin wannan sura domin janyo hankali ga mutum akan abin da ake faɗa na hakika. Kowanne hakika ce mai kashin kanta mai girman gaske. Aka ce kul man rabbus samawati wal ard, wannan tambaya ce mai girma. Kulillah, wannan amsa ce mai girma wanda yake tace gaskiya da babu gaskiya bayanta. Kul afattahaftum min dunihi awliya, wannan janyo hankali ne ga tunani kan cewar ya cancanta ka bauta ma wani ba Allah ba. Duk zuciyar da ba, duk hankalin da ba zai iya tambayan kansa ba cewa shin ya cancanta ka bauta ma wani ba Allah ba, to wannan hankalin ragagge ne. Shi yasa wani bawan Allah, wani bawan Allah musulmi, mutumin Scotland wanda ya musulunta, ba musulmi bane, Ian Dallas, daga baya ya musulunta, Sheikh Abdul Qadir Al-Murabi, yakan ce a cikin wata lecture sa, yace the highest function of the human intellect is to declare la ilaha illallah. Babban haƙƙin hankalin dan adam ya gano la ilaha illallah. Idan hankali bai gane la ilaha illallah ba, ba shi da hankali. Duk equations din da kai in baka gane la ilaha illallah ba, banza ne kai. To saboda haka Allah ya tambaye wannan, ce kul afattahaftum min dunihi awliya, sannan kul hal yastawi al'ama wal basir, makaho da mai gani daidai ne? Waye makaho? Kafiri. Waye mai gani? Mumini, wanda ya san tauhidi. Am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur, ko ku addinin musulmi, wato dubbai dukkan nau'in kafirci kenan. Shi yasa aka ce adh-dhulumat, daidai suke da an-nur, shine musulunci. Wato duk hanyoyin kafirci gabaki daya ba daidai suke da musulunci ba. Am hal am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim. To sannan abu tambaya ta biyar da aka ce kul kulillahu khaliqu kulli shay, ce ne Allah shine mahaliccin dukkan komai. Wannan hakika ce da sai da aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka fada ya Rasulullah. Duk da yake in ya karanta Al-Qur'ani da ya fada din, da ya fadan za a gane ma'anar, amma da aka ce ka fada, to shi yasa kaga abinda waɗansu basu gane ba kenan. Allah ya ji kangar dafi, Allah ya yafe masa. Wai da yake cewa duk inda aka ce kul a cire, ai ya fada. So da aka ce kul huwallahu ahad, a ce Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu samad, amma kul din ba sai an fada ba, ai ya riga ya fada. Saboda bai san kadasar Al-Qur'ani ba, jahilci ne, rashin sani. To amma da ya san abinda malamai suka fada a wajen kul, da ba zai fada a gaba. Duk wanda ya sani, in aka ji an ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka fadi kaza, to dan a nuna muhimmancin wannan al'amari ne a wajen Allah jalla wa ala. Anzala minas sama'i,
anzala minas sama'i ma'an fasalat ardiyatun biqadarin ma fa'tamala sayru zabadan wadiya wa mimma yuqinuna alayhi min
sake karanta fa'amma zabadu,
fa'amma zabadu fa yaz'abu fa'a, wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanqudu fil ard, kadhalika yadhribu Allahu al-amthal.
Allah ta'ala ya ce anzala minas sama'i ma'a, Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama, shine ruwan sama daga, wato daga as-sama'u anan shine girgije, ya saukar da ruwa daga girgije. Fasalat awdiyatun biqadariha, sai wato wadi, wato sune kwarruka, wato kwari da ake da su, wadaye wadi daban-daban suka kwarara bi kadariha da gurgudan su wato wadanda suke masu zurfi suka cika wadanda suke marasa zurfi suka dauki gurgudan su ruwan bai yi ambaliya ba ballantana ya cutar fahtamala sailu zabadan rabiya ruwan da ke gudana sai ya dauki kumfa wadda take mai yawa mai hawa akai wadda zaka ganta ta yi tili ta tashi sama wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a ihliyatin aw mata'in zabadun mithlu daga abinda kuma suke konawa a cikin wuta domin neman kayan ado ko kuma domin amfani sune ma'adanai na zinare da azurfa da tagulla wanda suke konawa domin a fitar da abin da yake abubuwa marasa kyau domin zinarin ya zamanto tatacce ayi abin ado da shi ko a buga ya zamanto kudi wanda ake amfani da shi to a cikin sa zabadun mithluhu akwai kumfa kwatankwacin kumfar wato kogi wanda yake wucewa kadhalika yadribu Allahu al-haqq wal-batil to kamar haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya ruwan da yake tohowa yake zama a cikin wadi shine gaskiya gaskiya tabbata take kumfa ko da take hawa kan ruwa da girmanta da yawanta tafiya take ƙarya kenan ƙarya tafiya take komai yawanta to haka zalika wajen zinari fa amma zabadu kaga ita wato kumfar fa yadhhabu jufa'a sai ya tafiya sashe jefaffe wa amma ma yanfa'un nas abinda ku yake amfanan mutane na ruwa din da kuma shi jauharin da shi ma'adanin da aka kona wanda zai saura na zinare da azurfan fa yamkutu fil ard sai ya tabbata a cikin kasa kadhalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah yake buga misalai Allah yana buga misali a nan wajen domin mu gane gaskiya da ƙarya mu gane masu amfani da abin da yake amfani da abin da yake baya amfani Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyin sa ya sanya mu gane misalan sa wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in